الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودياك الله سبحانه وتعالى دي قدرتا من حدوى أولا ساهية تتلاتا يومنا 20 غوتان رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدبو ليا دريهو لأربعين دا هؤلو واندي داتي وشاء ليوم وطن هؤلو ميلادية تا دوبيو لأشرين دا أوكو إن شاء الله تعالى زامو دسا دك عند مكتايا أتكين كراتو ترجمنا معنونو القرآني ميجرما واندجي كراتو منا أتكين سورة الإنسان منتايا آية تا تقص wanda Allah subhanahu wata'ala bayan ya bamu labarin asalin halittar dan Adam wanda dan Adam ubangiji ya ja hankalin shi cewa ya ajje hankalin shi an yi wani zamanin da babu kai babu alaman ka babu wanda zai san za a yi kama in ba ubangijinka ba shine halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura baka zamanto wani abu ambato ba san Allah ya faɗi mana yanda aka halicci dan Adam daga ruwa na mani kuma Allah yake bamu labarin cewa ya ba dan Adam dama ko ya kafirce wa Allah subhanahu wataala ko ya godiya ga Allah inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura sanan bayan shi sai Allah ya biyo bayani ga waɗanda suka butulce wa Allah subhanahu wataala Allah zai sanya su cikin wasu sarƙoƙi da ƙuƙumi sannan kuma za a sanya su a wutar sa'ira wanda duk wanda ya aikata abin da ya ga dama kenan wanda kuma ya bi Allah subhanahu wataala to Allah ya yi mushi alƙawarin innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura lalle Allah zai shayar da su daga wasu kofuna wanda suke cike da giya tacacciya wanda kuma la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun bata sa su sannan kuma bata da wani abin da yake wari bal inda ma kamshi take yi to daga cikin halayen waɗannan mutanen da za su dace da samun gidan aljanna shine Allah ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci ala hubbihi akan cewa su ma suna buƙatuwa zuwa ga abincin imana su ma suna so ba wani abu bane wanda ba sa so suke doka wasu bada ويطعمون الطعام على حبه مسكينا سنا تشير ده مسكيني ويتيما سنا تشير ده مرايو سنن كما واسيرا سنا تشير ده فرسنا da aka kamo daga wajen yaki wadanda duka kenan mutanen nan suna ciyar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana cewa lokacin da yazo garin Madina mutane suka cincurun suka zo daya daga cikin sahabbai yake cewa wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shugowa garin Madina da ya kalli huskan shi yace wallahi wannan ba huskan magareci bane ba yace iya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kururuwa yayi kira akan shi tun daga farko al'amari yake ce musu ya ku mutane ku yada sallama tsakaninku sannan ku ciyar da abinci sannan ku yi sallah a cikin dare za ku shiga aljanna ubangijinku cikin abinci to kaga ciyar da abinci iya daga cikin ayyuka waɗanda addinin musulunci ya ja hankali akan su ƙwarai da gaske ta Allah yake cewa fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masghaba ciyarwa a wata rana wadda take rana ce ta takura a lokacin da mutane suna jin su a takure sai zaman to kuna ciyar da su wannan iya daga cikin aikin Allah ubangiji subhanahu wataala yake cewa waɗannan mutanen da suke wannan aiki na ciyarwa Allah ya ce innama ku sani cewa nud'imukum suna fada wa mutane cewa muna ciyar da ku ne liwajhi llahi dan neman yardan Allah wanda wannan kuma anan magana ta me za ta shigo ta ikhlasi kenan suna yi ne dan Allah ba suna yi bane saboda a gwada a tele cewa wani yana kaza ko kuma alajiwa ne mai taimaka wa talakawa ne ko kuma yana so a samu cincirundun mutane kowane lokaci a kofar gidan shi saboda in an wuce a ce wannan ko me ake a ce ai alajiwa ne yake kaza to yana da kyau mutum mai imani kai kokarin koyi aikin ka na alheri gurgurun hali sai abin da ya zama tilas ne ya huto a lokacin da ya huto kuma shi ma za ka yi gwagwarmaya da zuciyarka akan cewa ka tabbatar da cewa wannan abin kayi shi dan Allah ne sannan kuma dukkan wani dangi aiki wanda yake na ibada kar ka yarda ka yi saboda mutane wannan mutanen da kake gani innahum lan yughdu anka minallahi shay'a ba abin da za su yi maka kawai kai dan saboda neman yardan mahaliccinka Allah subhanahu wataala Allah samu dace innama nu'imukum liwajhi llahi suka ce la nuridu minkum jazaa'an ba ma buƙatan wani sakamako a wajenku wala shukura ko ta godiya me muke buƙata kawai muna buƙatan godiya na Allah subhanahu wataala in Allah ya gode an gane to wannan iya daga cikin halin waɗannan mutane suna ciyar da abinci sannan kuma suna yi ne kawai dan Allah suka ce inna nakhafu min rabbina ku sani cewa muna jin tsoro min rabbina daga wajen ubangijinmu yawman wata rana wadda wannan rana kuma ita ce ranar tashin kiyama abusan ranar murtsike huska duk mutumin da bai aikata aiki alheri ba ya fasa ya bar duniya zai ga yadda huskar shi za ta takura a gobe kiyama saboda babu zancen walwala ko annashuwa tare da shi wanda wannan kuma ranan nan kamtsarira yani mustaqilar sharru sharrinta bala'in wannan ranan bala'i ne wanda yake mai tsawo to su masu imani suna nema akan cewa Allah subhanahu wataala suna jin tsoron Allah ne shi yasa suke wannan aikin wanda wannan kuma yana maka nuni akan daga cikin mabadi na addini dole mutum ya hada tsakanin abubuwa guda biyu aljam'u bainal khawf war raja ka rika jin tsoron azabar Allah ka rika kaunan samun rahamar Allah kar ka zama irin na sufaye da suke cewa wasu daga cikin suke cewa ai kawai su suna bauta wa Allah kawai dan Allah ne a wannan kuskure ne ana bauta wa Allah subhanahu wataala da zimmar samun rahamar da yake wajen Allah sannan kuma da zimma na Allah ya kautar da kai game da azabar shi can Allah lokacin da yake ambata bayin shi na kirki annabawa yace innahum kanu yad'una ragaban wa rahaba sun kasance suna kiran mu suna masu kwaɗayin abin da yake wajen Allah wa rahaba kuma suna tsoron abin da yake wajen mu na azaba to waɗannan bayin Allah suna wannan aikin ne inna nakhafu min rabbina yawman abusan yani dayyiqan kamar yadda Ali ibn Abi Talha yake cewa Abdullah ibn Abbas yace abinda ake nihi da abusan wata ranar da take mai kumci sannan kuma kamtsarira rana mai tsanani kenan a dalilin wannan rana suke ciyarwa suke bayarwa kuma suna bayarwa ne dan Allah saboda Allah ya musu tukuici ya musu sakamako da wannan abin da suka aikata ya basu gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya samu dace Abdullah dan Abbas yake cewa kamar da Ibn Jarir at-Tabari yazo da shi yake cewa wal qamtarir huwa ash-shadid yuqalu yawmul qamtarir ay yawmun asib yani ranar da take cike da bala'i da tashin hankali wanda tace ranar tashin kiyama duk wani bala'i da dan adam yake ji ko wani tashin hankali da yake jin suna wallahi duka kutubci ne tashin hankali sai gobe kiyama ranar da masu imani ba ta kansu suke barantana mutumin da yake kafiri ne kuma mutumin da ya saba ma Allah subhanahu wataala iyasar rashi to waɗannan bayin Allah sun aikata wannan ayyuka na ciyar da abincin nan dan neman yardan Allah da kenan da samun rahamar Allah shine samun gidan aljanna sannan kuma sun yi wannan ayyukan ne saboda kaucewa azabar Allah subhanahu wataala inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira mi Allah ya musu fawaqahumullahu sharra zalikal yawm sai Allah ya kare waɗannan bayin nashi sharrin wannan rana ta gobe kiyama kenan duk wani bala'in da yake cikin gobe kiyama Allah sai ya kare wannan bayin fawaqahumullahu sharra zalikal yawm sai Allah ya ce wa laqahum sannan kuma Allah ya baiwa waɗannan bayi ko ya zuba musu nadratan Allah ya sa a huskansu nadratan wani kyalli wa surura kuma da farin ciki daga ka kalle su kaga mutanen da hankalin su a kunce yake ba su da matsala tsakaninsu da Allah subhanahu wataala Allah ya zuba wani kyalli da wani haske a saman fuskarsu kamar da muka karanta a baya fadar Allah subhanahu wataala wujuhun yawma idhin musfira yace dhahikatul mustabshira fuska ce wanda tana kyalli tana dariya tana bada albashirin ka duba lokacin da Allah subhanahu wataala yake bada labarin za a zo a raba littahi za a raba littahin nan kowa a bashi da hannun shi wanda ya dace da shi wanda ya aikata alheri a bashi da dama wanda ya aikata sabani shi kuma a bashi da hagu lokacin da Allah yake bada labarin cikin sutul qalam wanda aka bashi littahin shi a hannun shi na dama amma man uti kitabahu bi yamini fa yaqulu madha ha umqra'u kitabiya zai rika shelintawa ku duba ku kalli littahi na inni zanantu anni mulaqin hisabiya ina da tabbas az-zannu huna bi ma'na al-yaqin ina da yaqinin cewa zan samu rahmar Allah subhanahu wataala saboda babu wani mutum musulmi da zai zo barin duniya babu wani bawa da zai zo barin duniya face sai ya san ina ne makomar shi in mai imani ne to zai samu sakankancewa da yarda 100% da gamsuwa da nutsuwa kuma wannan mala'iku da zasu zo su amshi ran shi suna tattalin shi suna lallashe shi suna cewa ka huta da dukkan wani abin da ke firgici ne ko kuma wani abin da ke tsoro ne la khawfun alaihim wala hum yahzanun kar ka ji tsoron inda zaka tahi kar kai bakin cikin abin da ka bari a baya wannan idan mutum ya zama to mai imani abinda mala'iku zasu rika faɗi masa a lokacin da ya zo mutuwa kenan haka idan ya zama to mutumin banza ne yadribuna wujuhahum wa adbarahum ana bugun huskansu ana bugun bayansu ana ce musu wannan shine abin da kuka tanadar wa kanku saboda gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya taimake mu da yin abin da ya kamata Allah yake cewa fa waqahumullahu sai Allah ya kare su ai Allah ya ba su aminci da amintuwa game da abin da suke jin tsoron nan na azabar Allah subhanahu wataala sharra zalika al-yawm wannan sharrin da wannan bala'in da Allah subhanahu wataala ya yi tattale shi a gobe kiyama sannan kuma Allah ya sanya haske a saban fuskar waɗannan mutanen wa sururan kuma Allah ya sanya farin ciki a cikin zukatansu fuskar su tana kyalli sannan kuma zuciyar su tana cike da farin ciki kuma duk lokacin da zuciya take cikin farin ciki me zai bayu zuwa ga fuska ta dauki mi ta dauki walwala kamar da Bahaushe yake cewa labarin zuciya a tambewa fuska saboda idan mutum yana cikin wannan halin na nutsuwa zaka ga cewa fuskar shi kuma tana cikin wani irin yanayi na daban ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa jazahum bima sabaru wannan abin da Allah ya musu na kare su da amintar da su daga dukkan abin da yake bala'i ne na gobe kiyama sannan kuma da wannan abin da Allah ya zuba a cikin fuskar su walaqahum nadratan abin da Allah ya sa a fuskar su na haske wa sururan da abin da Allah ya sa a cikin kirazan su cikin zukatan su na farin ciki wai menene yasa Allah ya musu haka Allah ce wa jazahum ai bi sababi sabarihim Allah ya musu sakamako akan haka bima sabaru a dalilin haƙuri da suke da me Allah ya musu Allah ya ba su jannatan aljanna wa hariran sannan kuma da alhariri kalan kayan da za su sa gidan aljanna wa jazahum bima sabaru wanda wannan as-sabr ke shine abin da yake tsananin bukatuwa zuwa ga mutum mai imani ya zamanto iya da shi saboda duk yanda akai mutum ba zai iya bauta wa Allah subhanahu wataala ba sai ya kasance akan me akan tsari na hakuri idan ya zamanto a tsarin ka babu hakuri to zancen ka bauta wa Allah subhanahu wataala yanda ya kamata bai taso ba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake cewa yace inna afdala 'aishin adraknahu bis-sabr yace wallahi mafi kyawun rayuwa da muke ciki yace mun same shi ne ta hanyar yin hakuri saboda idan baka da hakuri babu wani abin da zaka iya cimma a cikin rayuwarka duk abin da ka fasa ka fara ka dan ji wahala ka dan sai ka bari yadda ka maka ba sai ka danka kullum a cikin me a cikin wahala ko a harkar duniya yace inna afdala 'aishin adraknahu bis-sabr yace walau anna as-sabra kana min ar-rijali kana karima yace wallahi inda ace hakurin nan wani ace mutum ne to a cikin mutanen ma zai zamanto mai karamci saboda duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi juriya da hakuri to wannan Allah subhanahu wataala ya mishi kyauta mai girma علي ابن ابي طالب رضي الله عنه yake cewa ala inna sabra min al iman bi manzilati ar ra's min al jasad yace ku saurara ku ji da kyau lalle hakuri game da abin da ya shahi al'amarin imani yace wallahi kamar kai ne game da gangan jikin dan adam yace fa idha qudi'a ar ra's yace badal jasad duk lokacin da aka yanke kai sauran gangan jiki zai ci gaba da rayuwa a babu raka shi hakuri shine kan komai samun lahira da samun duniya gaba daya yana tattaruwa ne ga mutumin da ya zamanto iya da juriya da hakuri a cikin rayuwa in baka da ba za ka iya yin komai ba idan baka da in shedan ya rena kai ke wasa da kai hatta da sallah sita ga gare ka ka rika ga kamar duk wani takura ce saboda baka da juriya baka da hakuri Abu Hatim ɗaya daga cikin magabata Allah ya rahama gare shi yake cewa yace as-sabru ala durubin thalas yace ai hakuri wasu yana tabbatuwa a cikin abubuwa guda uku wanda wannan abubuwa guda uku duka wajibi ne ga dan adam sai yayi hakuri abu na farko fasabru anil ma'asi mutun yayi hakuri akan saban Allah subhanahu wataala duk wani abin da yake saban Allah ne ba za ka iya bari ba sai kai hakuri sai ka zama to mutum mai juriya idan ka jure wannan zai taimaka maka akan yin hakuri amma idan baka da hakuri daga zuciyarka ta raya maka cewa ika za kawai sai ka je ka aika sannan abu na biyu yake cewa wasabru ala ta'at da'a da zaka yi ga Allah subhanahu wataala da dukkan wani abin da zaka yi na bauta wa Allah to wannan shi ma yana buƙatar hakuri saboda in mutum bai da hakuri ba zai iya bude qur'ani karanta ba zai iya zama ya saurari karatu ba zai iya yin sallah ba zai iya yin duk wani aikin alheri da Allah subhanahu wataala ya umarci bai akan su aikata ba zai rika jin cewa kamar ana can ana wani wannan a cikin gari ko a cikin al'umma a daidai lokacin da shi kuma ya koma gehe daya lalle tabbas mutum yana buƙatuwa zuwa ga hakuri wajen abin da ya shahi da'a ga Allah subhanahu wataala sannan kaso na uku yake cewa wasabru ala shada'idi mutum yayi hakuri inda shada'id a lokacin da ya ji ba dadi Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka ko a gangan jikinka ko a dukiyarka ko a iyalinka ko a dukkan wani jarrabawa sai zaman to ka jure kai hakuri abu na harko da zaka ambata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadhi wa akhlifni khairan minha allah ka tsiratar da ni ka basanya min da mafi alheri to wadannan juriya da mutun zai yi dole sai yana buƙatar tanyo na allah subhanahu wataala akan allah ya taimaka mishi akan yin hakuri saboda hakurin nan shine abinda in dan adam ya ribauta yayi shi to zai cimma rayuwa in ko baka yi ba hakuri akan barin saban Allah baka yi hakuri ba akan da'a ga Allah baka yi hakuri ba a lokacin da wata musiba ta same ka to tabbas ka halaka saboda zaka aikata saban Allah iya san ranka sannan kuma duk wani abin da yake da'a ne ga Allah subhanahu wataala ba zaka aikata ba sannan kuma duk lokacin da Allah ya kadarta maka shiga cikin wata musiba to ba wahala za a ganka a gidan bokaye ko ɗan tsubbu ko abin kamancin wannan me kake nema kana neman tallafi kana neman agaji kana neman dauki a rika cewa ai ba a tayi haka nan dole sai an raba kafa da sai ma uwaye mata sai kaga cewa wata ta zo haka kawai ta mata karatun banza banza ta nuna mata cewa fa abun nan ba zai yiwu ba dole sai kin raba kafa ai ba a karkata bangare daya har kaga lokacin da wata musiba ta samu wani mutum ya tsaya ya dogara ga Allah ana ta abubuwan da ya kamata wanda addini ya ba da dama na magani sai wani zo ya tahada ya rika cewa ta ya za a zo a tsaya a abu guda shi ne yake so yake aje gidan dan tsubu ko boka a duba a gani ya abun nan shi yanzu a cikin mutane akwai wanda bai yarda wani abu ya same shi na ba dadi ba dole sai ya je an hango mishi wai abun nan da ya same shi ne akwai wanda bata yarda ba ko ciwon kai tai me za ta ce ta za ta yi wata ce ta mata lasiyama idan tana da abakan zama kishiyoyi tana ga cewa ai daga wani abu ya same to kawai wata ce ta mata kaza ko wani ne mata kaza kuma a samu shedanu su zo su rika zigawa ana ce ai dole sai an tashi zaki zauna haka ne sai kin tashi tsaye me ya tashi tsayen ana nin sai ta fada bokai maimakon a karantar da ita azkarus sabah a karantar da ita azkarul masa a karantar da ita azkarul nawm a karantar da ita zikirin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta wanda anan ne za ta samu cikakkiyar kariya daga mai bada kariya wanda shine allah subhanahu wataala ba za ka karantar da ita wannan ba sai dai a nuna mata cewa ai dole sai kin kama kafa da wani sai kin kama kafa da wani sai zaman to an raba bayi daga Allah an jingina su zuwa gawa an jingina su da bayi an raba su da ubangijin bayin alhali iya daga cikin abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo karantar da mutane manzo Allah ya zo saboda ya fitar da mutane min ibadatul ibada ila ibadati rabbil ibad a fitar da mutane daga bautan bayi a kai su zuwa ga bautawa ubangijin bayin wanda shine Allah subhanahu wataala to waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suna suna faruwa kuma da yawa zaka samu daga cikin mutane sun samu tangarda da damage da matsala a dalilin ne a dalilin lokacin da wata musiba ta same su sai kaga cewa sun kasa juriya sun kasa tsayawa su yi abin da ya kamata sun shiga wani abu wanda yake ba shi ba Allah subhanahu wataala ya shirye da mu ƴan uwa musulmi hakuri iya da fa'idodi masu yawa duk mutumin da ya zama to iya da juriya da hakuri shine Bahaushe yake cewa mai hakuri shi yake dafa dutse kuma ya sharo man shi haka in ka ji magana zaka ji tana da yauni kuma abu ne wanda yake kaman shibhu mustahil amma idan ka dora shi akan abubuwa na rayuwa idan mutun ya jure yayi hakuri zaka ga to da Allah ma dutsin yahi tafshi akan wata musibar da kai hakuri akan ta kuma Allah baka buta akan ta wa yake amsawa mutumin da yake cikin damuwa shine Allah subhanahu wataala amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah wa yake wannan an ba Allah ba babu sai Allah subhanahu wataala annabin Allah annabi ayyuba Allah ya jarrabe shi sai cuta shekara 17 annabin Allah ne duke shi ta kare mutane suka watsi suka bar shi kowa yake kyamar shi tsutsa yake hutuwa daga cikin gangan jikin shi amma karshe dai hakuri Allah ya ce inna wajadnahu sabiran sai ya ce ni'mal abdu innahu awwab Allah ya ce mun same shi annabi ayyuba mutum ne mai hakuri ni'mal abdu Allah ya ce madalla da wannan bawa ka duba hakurin shekara nawa ne shekara 17 shekara 17 ba saba ne ba amma wannan shekara 17 din da ya hakurinta me ta gadar mishi kuma samun dacewa da rahamar Allah wanda kuma ba ta tsinkewa lalle tabbas mutum yana buƙatar zuwa ga hakuri hakuri dalili ne akan kamalul iman akan cewa mutum kana da imani duk mutumin da baya da hakuri to dalili ne akan ta imani shi iya da mai iya da tasgaro ya zamanto kai duk abu mai dadi shine abin da yake burge ka amma daga an samu dan tangarda kadan sai ka cewa ka saki layi abu na biyu daga cikin fa'idan da hakuri yake da yurisul hidayata fil qalb lalle duk mutumin da yake da hakuri wannan hakurin yana gadar maka da samun shiriya a cikin zuciyarka saboda zaka dangana ka dangana ka yarda ka sakankance akan cewa babu mai yi sai Allah idan ka samu Allah ne baka in baka samu ba Allah ne bai baka ba daka zaka nema a wajen Allah subhanahu wataala ba zaka zauna ba ko kuma ki zauna ki rika ciccire magana can da nan ai su waye ne ai su wacce ne a in kaga bai zo hannunka ba Allah bai kadarta ba cewa naka ne sannan abu na uku so abin da ya sha hakuri yusmiru mahabbatallahi wa mahabbatan nas yana gadar wa dan adam dacewa da son Allah zaka rika son ubangiji subhanahu wataala hakuri yana gadar maka da son Allah wani daga cikin magabata ya samu wani mutum yana jajin rayuwa sai ke cewa wani kana da hankali yace iyada kana bauta wa Allah subhanahu wataala yace ina bauta wa Allah subhanahu wataala jinka yace ina ji gani yace ina gani hankali ina da hankali kaza ya duka ambata mishi ni'imomin Allah sai ce zuwan dana abubuwan duka da Allah ya maka duka ba bakin komai yake saboda matsala kaza kake ga cewa ka shiga cikin wani halin damuwa lalle mutum ya rika tuno ni'imomin Allah subhanahu wataala akan shi wannan zai bayi zuwa ga ka gode wa Allah subhanahu wataala in ka gode wa Allah kuma Allah zai so ka sannan kuma wa mahabbatan nas haka kuma idan mutum iya da hakuri duk da zaka ji ba dadi ka ji takura a cikin zuciyarka amma kuma mutane za su so ka saboda duk mutumin da ya maka ba daidai ba ka nuna mishi halin ko in kula ka nuna kaman ba ai wani abu ba wannan zai sa ka zama to kaman sulke shi idan wata ta miki wani abin da ta taka miki iya takawa sai kika nuna kaman ba ai wani abu ba to wannan zai bayi zuwa ga mi yau da gobe rayuwa za ta maido abin ya zama to wannan mutum har a cikin kokon zuciyar shi yana jin cewa kana da minna akan shi kana da wata ni'ima da wata falala akan shi saboda ya maka kaza a daidai lokacin da ya kamata ka dauki mataki ko baka dauki matakin da ya kamata lalle hakuri yana sa yana gadar da samun soyayya ta mutane kuma haka Allah subhanahu wataala zai so ka ya daga cikin fa'idodin da hakuri yake da lalle wani abu ne wanda yake tabbatar da dan adam a ban kasa sau da yawa zaka ga misali mutum ya zo yana rayuwa rashin hakuri sai ya sa shi ya rasa duk wani abu a cikin rayuwar shi misali yanzu ya zo haraka misali kasuwanci yake ya fara da abubuwa ɗan kaɗan maimakon ya hakuri ya jure ya mai da hankali ya yi abin da ya kamata sai ka sai hakuri karshe sai ka ga ya watsar da abu kuma ya kama wani abu daban amma idan da hakuri yayi sai ka ga Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan wannan abu kuma Allah ya sa abin albarka sai ka ga nan gaba sai dai ya zamanto shi zai agaza ma wani ba shi za a agaza ma ba haka idan ya zamanto misali aiki kake karkashin wani idan zaman to kai hakuri to za a iya wayan gari da Allah wannan kamfanin da kuke tahiyar da shi gabaki dai zaman to karkashin mallakan ka ne kai kai ne DJ kai za kai kaza kai za kai kaza amma ina bukatar ni ina bukatar hakuri ba zan mance ba akwai wanda daga cikin ƴan uwa suna yana zuwa irin wajen hakan ma'adanayya na cikin ƙasa a wasu ƙasashe daga cikin ƙasashen Afrika lokacin da yake zuwa a matsayin labor yake zuwa labor da zai dauki diga ya rika bugawa haka yi hakuri yau da gobe tun daga wannan matakin yanzu matakin da yake ciki shine wakilin mai gidan nashi ya gardi ne ko boko ba karanta ba amma ayi aka bashi wani training na musamman na abin da ya shafi karatun na boko ya zamanto karantawa da rubuta da magana da komai da komai da matsalan komai yanzu shi yake wakiltar mai gidan in aka samu adalai na ƙasa shi yake dokar su a cikin jirage ta kasashen duniya a je ai harkar la ai harkokin abin da shafi wannan ma'adanayya amma daga me ya fara daga me diga ya fara me ya kai shi zuwa ga wannan matakin hakuri haka mace a gidan mijinta in ta zamanto mai hakuri mai juriya to wallahi babu wani matakin da ba za ta iya takawa ba amma idan ta zamanto kowane lokaci banda jinini da yawan yi batta da aiki sai wannan sai kaga cewa ya gaji da wannan jinin nata sannan kuma abakan da suke zama tare da ita ma kowa ya gaji da yawan yin wacce mutum ya zamanto mai juriya mai hakuri ki hakuri duka rayuwar nawa take duka nawa ne bai wuce ba yanzu ko in an jima me na rigima me na rikici me na tashin hankali na da mai zamanto mutum ne mai hakuri wannan yana tabbatar da kai a ban kasa kuma wannan da yawa ta faru kaga mutum har daga cikin irin mazajen da ake ga cewa suna auri saki amma sai kaga yazo wata mace an zo an kada an raya duk wanda za ta shigo da wuta ita wannan macen tana nan wallahi idan ka bincika zaka samu tana da wani dabi'a na hakuri wannan abin shi rike ta akan wannan matsayi wani magidanci yake bada labarin iya da mata take da yawa lokacin da duk lokacin da ya tashi misali zai kawo aure waccan ta yayi waccan ta yi wane ne waccan ta yi wane ne akwai ɗaya daga cikin matan nashi yake cewa wata rana bayan rayuwa ta yi rayuwa an tahi ɗiyansu ma sun yi nisa sun fara tsuba sai yake ba da labarin cewa ya ce duk a cikin matattakin da ya aura babu kamar wacce cewa ya yi na mata abubuwa ba na wasa ba na muzantawa amma ba ta taɓa yin yaji ba da sunan cewa ta yi fushi sai ta dake ta jure ta yi kawun ba a yi ba yanzu bayan sun tsuho yake faɗi wannan magana kai yanzu wannan magana da yake faɗi ka san ƙimar da take da auren a wajen Allah subhanahu wa ta'ala magana ce mai ƙima magana ce mai daraja ta zo gidan auren ta gidan dan neman aljanna wannan aljanna kuma maqrunatun bizawj tana haɗe da wannan mijin nata yanzu mijin ne yake ba da shaida akan ta bayan sun yi shekaru sama da 50 a baya suna rayuwa me yake ta zuwa ga samun wannan yabo hakuri dan haka mutum ya zamanto mai hakuri yana sa ka mutum ya samu at-tamkinu fil ard tabbatuwa a ban kasa sannan hakuri yana sa mutum ya dace da gidan aljanna me dalili aka haka ga ayat da makaranta yanzu in ta kai mu zuwa ga wannan bayanin wajazahum bima sabaru sai ce jannatan wa harira Allah ya musu sakamako ya musu tukuici da abin da suke kasance suna aikatawa a dalilin hakurin da suka yi sannan kuma hakuri shine wani abin da Allah subhanahu wataala yana cikawa ma'abucin shi ma'aulin ba tare da wani hisabi ba innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana ba masu hakuri lada ba tare da wani hisabi ba haka kawai Allah yake ba su sannan hakuri yana sa mutum ya zamanto ma'iyatullahi bisabirin Allah ya zamanto yana tare da ka inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun kuma sai ya ce inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri wannan tare da masu hakurin ma'iyya ce khassa yani Allah yana tare da kulawan shi da abin da ya shafi ba da kariya da komai da komai ga mutumin da bayan imani kuma ya zama mutum ne wanda yake iya hakuri yan wa musulmi mu jure mu bautawa Allah subhanahu wataala yanzu azumin nan da muke kaga dukkan yana daga cikin me hakuri yanzu wanda ya kasa jurewa wani zaka ga yana tadabir na hiyal wayo akan cewa bai da lahiya ko yaje a mishi likita takarda likita ya mishi kaza da sunan dai ya nuna wa mutane cewa fa bai da lahiya ba zai iya azumin nan ba to wannan kaga iya daga cikin abubuwan da dole sai mutun ya jure ya hakuri hakurin nan shine zai tabbatar da kai akan haka in baka da hakuri sai kaga hiyal kuma ana samu su da yawa kaga mutum fama yake kawai dole ya samu wata kafa ya shiga saboda dai me saboda kare azumi to shi ma duka abin da wanda yake da bukatar hakuri zai zo ya killace kanshi a cikin masallaci da suran zai bauta wa Allah subhanahu wataala duk abin da yake da bukatar ne juya da hakuri ka kashe wayarka ka kashe connection ɗinka ka kashe wane ne ka ce ka zo ka tare bautan Allah kawai zakai abin da yake da bukatar hakuri duk mutumin da bai da hakuri ba zai iya haka nan ba ubangiji subhanahu wataala ya sa in aljanna aljanna wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira yake cewa bi sababi sabarihim a'tahum Allah subhanahu wataala ya ba su aljanna nan saboda hakurin da suka yi sannan wannan aljanna jannatan wa harira aljanna ce wadda take ma'abuciya kenan aljanna bangaren da ya shafi masauki sannan kuma rahaban wa aishan raghidan wa libasan bi hasanan yani ya ba su kayayyaki wanda suke masu kyau wanda kuma daga cikin kayayyakin nan akwai abin da yake alhariri ne wannan alhariri shine abinda ubangiji zai musu tukuci da shi a gobe kiyama kenan Allah ya ba su wannan sakamako a dalilin aikin da suka aikata shine wajazahum bima sabaru jannatan wa harira sai ubangiji subhanahu wataala yake cewa bayan abin da ya shafi waɗannan ayoyi sai kuma Allah zai ba mu labari yukhbiru ta'ala an ahdil jannati wa ma hum fihi yanzu Allah zai ba mu labari akan yan aljanna wa ma hum fihi da abin da suke cikin shi minan na'imil muqim na daga ni'ima wadda take tabbatatta wa ma asbagha alaihim da abin da Allah ya yi kyauta ga yan aljanna minal fadli al'amim na daga falala wadda take gamamma falala ce wadda babu wani kuskure ko tasgaro a cikinta babu wani abin da yake nakasu a cikinta faqala ta'ala sai Allah yake ta muttaki'ina fiha alal ara'ik yan aljanna nan suna muttaki'ina suna cikin gidan aljanna nan suna kishingide fiha a cikin aljanna alal ara'iki a saman gadaje kenan a saman abubuwan da suke gadajen su ne sun kishingide wanda kishingida kuma alama ce ta cewa ana cikin halin nutsuwa muttaki'ina fiha alal ara'ik suna saman gadajen su suna kishingide la yarawna fiha shamsan wala zamharira sannan waɗannan mutane yan aljanna la yarawna fiha ba sa gani a cikin gidan aljanna shamsan rana yani kaihin rana ko kuma zahir rana baya damunsu sannan wala zamharira ko kuma tsananin sanyi kaga da zahi da sanyi idan zahi ya tsananta matsala ne idan sanyi ya tsananta matsala ne to duka guda biyun nan gaba daya Allah ya kore wa yan aljanna su babu ba sa ganin rana barantana su ji kunanta sannan kuma babu wani abin da yake sanyi wanda zai takura musu sannan kuma a daidai lokacin da muttaki'ina alal ara'iki suna kishingide a saman gadajen su suna kallon juna ala sururin Allah ce mutaqabilin akan gadaje suna fuskantar juna ana hira ana tado labarin abin da ya shahira yau gidan duniya kana tuna wata shekara da muka zo itikafi masallacin karkada an yi wane ne ana ba da irin waɗannan labaru sannan kuma dukkan wani abin da yake na annashuwa da zuciyar dan adam ya ji ya ji dadi to Allah ya tana da shi a cikin gidan aljanna Allah yake cewa daniyatan alaihim zilaluha sannan kuma inuwa na gidan aljanna daniyatan alaihim kusa yake a gare su yani ba wani abu ne wanda sai an wahala sannan wa zullilat aw hore qutufuha diyan marmarin aljanna tazlilan horewa Allah ya hore su ga yan aljanna shine ce yake ta qutufuha daniya lalle abin tsunkowa a kusa yake idan kana son kaza gashi nan idan kana son kaza gashi nan babu wani abin da yake amsa sunan wahala a cikin aljanna duk abin da zaka ci baka da matsala baka da damuwa komi Ali ibn Abi Talib yake cewa a lokacin da yan aljanna suka zo shiga gidan aljanna akwai wasu ruwa guda biyu yace ruwa na farko idan suka sha zai tahiyar da duk wani abin da yake aifar da yin bawali ko bayan gari daga cikin gangan jikinsu an kare sannan kuma shi ba na biyu haka idan suka sha zai tabbatar musu da wasu asabu wasu karamu da ni'imomi na abin da ya shafi rayuwa lalle ubangiji subhanahu wataala yayi tanadin ni'ima a cikin gidan aljanna wa daniyatan alaihim zilaluha sannan kuma kedan zilaluha daniyatan alaihim inwa aljanna kusa yake ga yan aljanna wa zullilat qutufuha sannan kuma an hore diyan marmarin na gidan aljanna tazlilan horewa babu wani damuwa ko kuma babu hirar kaci su sa maka wani cuta ko nan makamancin wannan Allah ya ce wa yutafu alaihim sannan kuma suna kewayayyeniya yani suna zazzagayawa alaihim ga yan aljanna suwa suke zagayawa ana zagaya musu bi aniyatin da wasu korai kwariya min fiddatin ta azurba ƙwariya ta azurfa wa akwabin da kop wanda wannan kop din kuma yana cike da giya ta cecciya mai kamshi ta gidan aljanna kanat qawarira waɗannan kop din sun kasance an yi su ne da kayan qarau ma'ana kace an yi su da kwalba amma kwalba ce wanda kuma alillibe take da me da abin da ya shahi alfidda da azurfa Allah ce qawarira wannan kayan qarau din nan min fiddatin daga azurfa aka yi su qaddaruha taqdira ubangiji subhanahu wataala ya kadarta abin ya daidaita shi kadartawa yani an daidaita komi kop din kop ne daidaitacce ba irin wani kato bane wanda zai zamanto kana tasha hakka gaji abu ya ki karewa ko kuma wani dan sugulutun kop ne wanda ka fara ka himma ka dan ji dadi ka dan ya kare an kadarta abin kadartawa qadara hajatihim daidai iyayen da suke bukata yanda kake so in yazo daidai kaza ya tsaya to haka Allah ya kadarta su Allahu akbar mal aljanna tayi wallahi duk wani abin da zai sa kakka jika takura shi da abin da Allah ya tanada a cikin aljanna komi alisahi yake Allah ce wa yusqawna sannan ana shayar da su ɗan aljannan nan fiha a cikin gidan aljannan nan ka'san a kake kira shi da suna kop ko kuma kace wasu makayi wanda suke cike da giya wanda wannan giya kuma kana mizajuha ya kasance abinda aka garwaye wannan giyar da shi zanjabila wani kalan nau'in citta ne wanda yake na musamman yanzu ko a cikin mashrubat da ake yi wanda za a yi cocktail a zo a hada kaza da kaza da kaza da kaza kaga daban yake kai ko kudin shi ma daban yake da wanda yake kawai zallan abu guda ne zai saboda ya tattara fa'idodi me fa'idodi da yawa to haka wannan giyar ita an garwaya ta da wani abu wanda yake na citta ta musamman ta gidan aljanna wanda kuma wannan zanjabil din Allah yake cewa ainan ai wata idaniya ce fiha a cikin gidan aljanna tusamma ake kiranta da suna salsabila salsabil kenan duka ba wani kayan ruwa bane ko kayan talauci duwar abin da ka sani korama ce ruwan ne korama ce zumwa korama ne madara korama ce ita ma abin da ya shahi zanjabil din korama ne su ma wannan abin da ya shahi giyar ta aljanna ita ma korama ce dukkan su korama ne kawai gudana yake kuma tacecce Allah yake cewa asalin musaffa a zumwa ce tacecciya in giya ce ita ma mai dadi ba irin ta gidan duniya ba Allah ya tana da ta ga bayin da suka dukufa wajen aikata ayyuka na alheri a nan cikin gidan duniya Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sanya mu daga cikin waɗannan bayi Allah ce waya tufu alaihim banda wannan kuma dai a cikin gidan aljannan nan ana dawafi ma'ana ana kaiwa ana kawowa akan su waɗannan ƴan aljanna suwa suke dawafin nan wildanu wasu matasa wanda su ne masu hidima kuma bayan komin a kusa yake amma kuma hallau ga wasu hallau wanda Allah ya tare da su kuma wasu masu hidima wa yatufu alaihim wildan mukhalladuna dawwamammu wanda ba sa sakewa ya sai ga mutum a lokaci yana cikin halin uruciya yana burge ka amma idan ya tsufa sai ga bangaren burge wannan ko abiye ba za ka dauke shi ba sai dai kawai saboda dai lattijo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gidan wannan mutumin da yake lattijo ne zi ashaybatil muslim ikramuhu min al iman girmama mutumin da yake hurhura manzo Allah yake cewa daga cikin imani amma dai bangaren kayatarwa irin lokacin da yake cikin kuruciyar shi wannan ba zai zo maka ba bare da gaskiya saboda shi a karan kai shi kaya ne to amma su waɗannan mukhalladuna dawwamammu ne akan halin da suke shekara 30 ne 31 ne da 2 ne da 3 ne haka za su dawwama a wannan shekarun ba sa sakewa to wannan su ne masu hidima masu kaiwa suna kawo Allah ya ce wannan masu hidiman kadai ka duba aljanna su masu hidiman fa idza ra'aytahum inda zaka gansu mala hasibtahum zaka tsammahanance su cewa lu'lu'an wani lu'lu'u ne mansura wanda aka watsa shi aka baza lu'lu'u da yake kyalkyali a ce kawai kana tsaye a zo a bude abin da yake cikin a watsa shi a cikin wani wuri wanda yake mai kyau zaka ga wani irin haske yana tashi to su waɗannan matasa haka suke wannan masu muku hidima ne kawai haka Allah ya tada dan abu lu'lu'an mansura Allah ya ce kai wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wane mutum Allah ya ce wa idza ra'aita wa qawluhu huna idza ra'aita ai wa idza ra'aita ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kaga wannan al'amarin da shagalin da yake cikin aljanna thamma ra'aita يعني هناك يعني في الجنه ونعيمها idan kaga aljanna nan da yanda take da yanda fadin ta yake da yanda daukakan ta yake da irin abin da Allah ya zuba a cikin ta na gadajen ne na inuwoyin ne na wane ne da ni'imomin daban-daban Allah ya ce ra'aita na'iman ai kaga wani ni'ima wa mulkan da wani mulki kabira wanda yake mai girma girman mulki ya kare idan ka gidan aljanna da yanda Allah ya kawata ta ya zayyana ta ya tsara ta duk wani abin da yake na jin dadi Allah ya zuba a cikin ta wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira lalle mulki ne mai girma na Allah subhanahu wataala nan wanda daga cikin malamai yake cewa wa sabata fi sahihi anna Allah ta'ala yaqulu li akhir ahli aljannati khurujan minha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa lalle za a fada ga mutumin da ya aikata ayyukan ba daidai ba amma da iya da aqida iya da tauhidi iya da dayan ta Allah subhanahu wataala baya shirka ga Allah shi mutumin da baya shirka duk irin yanda koda an samu matsala ya shiga wuta to ba zai dawo mu a cikin ta ba sai dai kar mutun ya taba zato ko kuma ya rika tsammahalin cewa ya biyo ta wuta wallahi kai fata Allah kai ka aljanna kai tsi Allah subhanahu wataala ya datar da mu mutumin da ya aikata ba daidai ba ya aikata ya taba can da can ya aikata kaza da kaza za a zo da shi a zuba shi a cikin gidan wuta bayan ya gasu iya lokacin da Allah ya kadarta aka hudo shi yanzu bayan an ya huto sai a ce mishi to je ka shiga gidan aljanna bayan an mishi wanka da ma'ul hayat ruwa na rayuwa wannan kone wanda ya a cikin gidan wuta zai je ya shiga cikin wannan ruwan gangan jikin shi ya toho Allah ya ce mai je ka shiga aljanna sai je sai ya zo ya tsaya ya ce Allah ta cika a ce mai a koma akwai wajen ka ce ta cika ce kuma mutumin da ya shekaru aru a gidan wuta ko kwana guda mutun yi fa kamar shekara 2000 in tun da aiwo annabi Isa alayhi salam da ake in ya tabbata duka shekara ta nauce muke cikin su 2000 ne ko to wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun kwana dai a wajen Allah kamar kwana 2000 ne namu to a ce kwana guda kawai kaga ya gama rikicewa dole rikice to wannan bawa za a ce mishi li akhir ahli an-nar khurujan na karshen wanda wuto daga cikin gidan wuta minha sannan wa akhir ahli al-jannati dukhulan na karshen wanda zai shiga gidan aljanna za a ce mishi inna laka mithla ad-dunya 10 amsalha kai kadai kuma kai ne karshe kana da kwatankwacin duniyar nan da abin da ke cikin ta gabaki daya da ruwanta da sararinta da duwatsunta da wanenenta kwatankwacin duniya sun goma wannan naka ne na kai kadai gidanka ne wala ka san za'awa ta kuma babu wani wahalan gini duka a gine a ammare komi lahiya lau duk inda ka kalla wurin kayatarwa ne wurin burgewa ne ayi tahiyya daga can zuwa can a kai ziyara ayi wane ne ayi ta abubuwa mala Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace shi Allah yake cewa idza ra'aita thumma ra'aita Allah ce na'iman wa mulkan kabira lalle zaka ga mulki mai girma aliyahum sannan kuma su waɗannan 'yan aljannan na a gare su siyabu kaya sundusin wanda yake na alhariri alharirin da yake kusa da gangan jiki ko kuma ka kira shi da suna alharirin da bayyar kauri khudrun kuma wanda yake kore tsanwa wa istabrak da kuma kalan kaya na alharirin da shi ma wa hullu asawira sannan kuma su waɗannan ake kira shi da suna waɗannan wildanun mukhalladun wahullu asawira an musu ado asawira da warwarau bil fiddatin na daga azurwa wasaqahum rabbuhum kuma ubangijinsu yana shayar da su sharaban tahura abin sha wanda yake mai tsananin tsafta wannan duka Allah ya yi tanadin shi ga bayin shi a cikin gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin shi to wannan bayan Allah ya gama bayanin abin da ya shafi aljanna da irin ni'iman da yake cikinta da abin da Allah ya tanadi a ciki na gasarin ni'imomi ne malam wanda la tu'addu wa la tuhsa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya karkare maganar gidan aljanna cewa fiha ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar faqra'u in shi'tum qawluhu subhanahu wa ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da zuciyar dan adam bata taba sakawa ba yanzu ka iya zama ko ki zauna ki ta sake saken kayan dadi ko ki sake-sake in akai kaza za a ji dadi akai kaza ka gama sake-saken ka ba za ka iya sako dadin da yake cikin gidan aljanna ba kuma wannan bayani da Allah subhanahu wa ta'ala yake maka duk da irin bayanin da aka maka amma manzo Allah yake cewa karshe dai kai a cikin aljannan nan fa kawai sai an je an gani akwai abin da ido bai taba gani ba na akalla a ji dadi abin da kunne bai taba ji ba na saurara a ji dadi na abin da zuciyar dan adam ba ta taba sakawa ba na kayan dadi manzo Allah yake cewa ku karanta fadan Allah subhanahu wa ta'ala mana in kun so fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san ba ukhfiya lahum abin da aka boye mata min qurrati a'yun na daga abin da idan ta zai kalla ya ji dadi a gobe kiyama kenan sallace jaza'a bima kanu ya'malun sakamako ne na daga abin da bayi suka aikata a nan gidan duniya to shine Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta karshe ke cewa wasaqahum rabbuhum sharaban tahura ay Allah subhanahu wa ta'ala zai shayar da su wani abin sha wanda yake tsarkakekke wannan abin shan suna shan shi duk wani abin da ke cikin cikin su kamar yadda daga cikin malamai yake cewa duk wani abin da ke cikin cikin su na abin da ya shahi min alhasadi wal hiqdi wal ghilli wal adha وسائل الاخلاق الرديئه duk wani abin da ke tare da dan adam na abin da ya shahi hasada ce na abin da ya shahi kiyashi ne na abin da ya shahi keta ne na abin da ya shahi sauran halaye wanda ba su da kyau in kuka sha wannan abin shan shikenan wannan abin ya kai dan adam iya da keta iya da hasada shi yasa iya daga cikin cutar da yake damu dan adam shi yasa aka ja hankali cewa kowa ya kokare tsarkake zuciyarka kai gogurmaya ka yaki zuciyarka ka hudda mata waɗannan abubuwa a nan gidan duniya in ka je gobe kiyama kuma Allah zai hudda maka su gabaki daya sai zamanto wannan abin da ka sha bahuran wani abin sha ne mai tsarkake ka daga dukkan wani abin da yake datti dukkan wani abin da yake damuwa kuma koda a nan gidan duniya ga kai wani musulmi ne wani musulmi ne amma wani ya maka rishin kyauta wanda la'alla abin ba zai gugu a cikin zuciyarka ba kuma Allah kadarta kai dan aljanna ne shi ma dan aljanna ne to in aka je shiga aljanna fa wanda za'ana ma fi sudurihim min ghil Allah ce zamu cire duk wani abin da ke cikin zukatan su min ghillin na keta ko damuwa ko ganin haushin wani ko wani bai kyauta mun ba ko wani ya mun abu kaza ai bazan mance shi ba Allah ce wanda za'ana ma fi sudurihim zamu hudda wannan abin da ke cikin zukatan su sai Allah ce ikhwana in aljanna ɗan uwan juna ne ala surin akan gadaje mutaqabilin suna fuskantar juna ana raha ana dariya babu wani mutumin da zai dame ka a cikin rayuwa babu salim alim za ka rayu shi yasa aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yayi tanadin ta ga dukkan mutumin da ya tsaya aikata ayyuka managarta Allah ya taimake mu da aiki sai Allah yake cewa inna nahnu lallihum mu ne wanda nazzalna muka sabkar alayka akan ka alqur'ana muka sabkar maka alqur'ani tanzila sabkarwa Allah ya wahayi shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jibril alaihi salam da haka abinda ake bukata a gare ka fasbir kai hakuri li hukmi rabbika game da abin da ya shafi hukuncin ubangijinka abinda Allah ya zartar ya hukunta kai hakuri aka haka nan wala tud'i minhum kar kai da'a game da su minhum suka hore kar ka musu da'a asiman wani mai aikata zunubi au kafura ko kuma wani mutumin da ya kafirce wa Allah kace ai bari ku rika bin kafure a hankali ana tahiya saboda dai a ga cewa ana tare Allah ya ce ku haka nan wanda wannan kuma an yi tun akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mushi wala tud'i minhum kar kai da'a ga dukkan wani mutum mai zunubi wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wataala cha Allah yake cewa wala tud'i kullu halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khair mu'tadin athim utullin ba'da zalika zalim kar kai da'a da biyayya a gare shi duk mutumin da yake Allah subhanahu wataala ba bakin komai yake ban zama hishi Allah ce waddu law tudhinu fayudhinun ai sun so ina ma a ce ka dan sassafta su sassafta ka dan a ce abota wa Allah wannan shekara ta gaba abota wa lata da uzza da hubal waddu law tudhinu fayudhinun Allah yake ce sai Allah sabkar mushi kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'budu wala ana a'budu ma a'budtu wala antum a'budun ma a'budu aka ce lakum dinukum waliyad din kowa ina shi eh kai ku je ku kafirce ku mu waza mai musulunci mu wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dukkan wani mai imani hasbir kai hakuri li hukmi rabbika ga hukuncin ubangijinka abin da Allah ya zartar wala tud'i minhum kar kai da'a game da su ai alkafirina wal munafiqina ka hore da munafukai in aradu saddaka amma anzala Allah ilayka an suka so su kange ka game da abin da Allah mai girma da buwaya sabkar a gare ka to kar ka nemi wani sulhu ko wani sassabci ko na makamanci wani tsakanin kai da su kar kai da'a gare su sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wazkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka bukratan da sahiya awwalun nahar shine harkon yini sannan kuma wa asila haka kuma da ƙarshen wuni ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana daidai da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul isra'il Allah ya ce wa minal layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda daga cikin dare ya zamanto ka dauki wani kaso na dare ka rika bautawa Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulusay al-layli wa nisfahu wa thulusahu wa da'ifatun min alladhina ma'ak Allah ya ce ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattil al-qur'ana tartila wanda ka suna tahiyya akan siyaqin wannan wazkur isma rabbika ka ambaci ubangijinka bukratan a harkon wuni wa asila da ƙarshen wuni wa min al-layli kuma haka a cikin dare fasjud lahu kai sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala wa sabbihu sannan kuma kai tasbihi ga Allah laylan dawila wani kaso a cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata lalle ya tabbata cewa yana qiyamul layl har ya kai matakin da kafafunsa suna kumbura يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كفوا شتنا كبرى عائشه رضي الله عنها تكي تيا ما اكن الله شن با الله غفرتا مك بذنوبك ورسوك غباتا ده wanda zasu zo in ma akwai su sai ce ya aisha awalam akun abdan shakura shin ba zan zama to ba wani godiya ga Allah ba bazala godi ba Allah yake yake haka dani da kai wa waye gafarta mana zunuban mu rusuk gabatar da zasu waye da wannan garantin babu da haka min babi aula dagi akan abin da ya shafi sallar dare iya daga cikin abin da yake sa bawa ya zamanto ya cimma manhohin rayuwar shi a duniya da lahira ya zamanto kana da wani kaso a cikin qiyamul layl sannan qiyamul layl nan iya daga cikin ayyuka waɗanda suna kusa da ikhlasi yana cikin su sosai saboda Allah zaka iya tashi a cikin daren nan a inda ka tashi nan babu wanda ya san ka tashi daga kai ne sai ubangijinka kawai dan qiyamul layl ai ba cikin ba hayya cikin azumi yake shi ko wannan lokaci ana qiyamul layl ya zamanto komin karantar lokacin da zaka doka ko da misali minti 15 ko 20 zaka doka ko 30 ya zamanto dai kana da wani kaso na qiyamul layl saboda iya daga cikin abinda bawa idan ya kula da shi ubangiji subhanahu wataala zai taimaka mishi agaza mishi a cikin rayuwa nan gidan duniya da gobe kiyama Allah subhanahu wataala yake cewa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka nan kuma yace wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila sai Allah ce inna haula yuhibbuna al-ajira anan kuma Allah yana wasafta kahurai da waɗanda suke kamancecce niya da kahurai fi hubbi ad-dunya wal iqbalu alaiha wal insibabi ilaiha wa tarki ad-dar al-akhira mutanen da suke son duniya suka bar lahira ya kyale duniya ya kyale lahira ya fuskanci duniya bai da matsala in awa nawa za a yi wajen neman duniya amma in harakan lahira ce to shi kuma wannan ba da shi ba daga kaga rayuwar shi ka san ya fifita mi ya fifita duniya akan abin da ya shafi lahira to Allah yake cewa inna haula'i kaga waɗannan mutane yuhibbuna al-ajila suna son yar gaugawa ita ce duniya wa yazaruna wara'ahum sunbari bayansu yawman watarana thaqilan mai yauni ita ce tashin kiyama mitace duniya idan kai mukaranta kai comparing ta da lahira ba komai bace ba dukan ta lokaci nawa ne bai wuce kifta ido ba za a zo fa a wayi gari a tada kiyama a rika tambayar mutane kwana nawa kuka yi a duniya shekara nawa kai mutumin da ya shekara 100 zai rika cewa ya rabbu ai ubangiji wuni ne dai muka yi ko kuma kwana daya ko kuma rabin ma kwana daya haka muka yi duka yana jin rayuwar da yazo ya a cikin shekarun nan 100 duka bai wuce ba kaman daga hudowar rana zuwa tsakiyar zawa tsakiyar rana ko kuma zawa lokacin azaba shekarun 100 saboda yanzu ya ta yi wata rayuwa ta hakika waɗannan duk wasu abubuwa ne waɗanda suke an yi su ne saboda adam ya shirya wancan to kakka yarda saboda abinda bai taka kara ya kariya ba ya lalata maka wancan rayuwar da take ita ce madawamiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki in haula yuhibbuna al-ajila wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila ay ya'ni yawm al-qiyamah sun bar kiyama a bayan su Allah ce nahnu khalaqnahum mu ho mu ne muka halicce su wa shaddadna mu ne muka karfafi asrahum gaban jikin su Allah ya halicce mu ya karfafi gaban jikin mu ko kuma nan kamar yadda daya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas yake cewa ya'ani khalqahum Allah ce mu ne muka halicce su kuma muka karfafa wannan halittar nasu wa idza shi'na Allah ce in muka ga dama baddalna zamu sake amsalahum kwatankwacin su waɗannan mutanen tabdila sakewa in Allah ya ga dama sai ya kwashe mu gaba ɗaya kawo su bayin da daban kuma ko da haka bata faru ba a yau da gobe me Allah yake yi ana rayar da mutane ne karni bayan karni summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin yanzu akai shekara 100 mai zawa wanda ya ganke ba gani shi sai wani abin da ba a rasa ba wannan shi da rasukin sun tafi wasu kuma sun zo ku ga yanzu ku ne matasan gari ku yi kuruciya ku kare yanzu ku kuma ku ne shi da sun ta karshe ku ne littijawa duk inda aka ga wani littijo da kekke to a cikin ku ne har a rika ilga ku ana a birni akwai daya a can cikin sabon gari akwai wata tsohuwa a bangare kaza ita ce sa'a su wacce a bangare kaza akwai wane ne duka sai a darwaye garin da magaran bai wuce a hudu ku hudu ko ku biyar duka sauran abakan ku duka sun kare yanzu ko so suke rayuwa duniya ai ba hanko take ba halle wasu mutane ne daban dan ka adam yayi hankali da duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa nahnu khalaqnahu wa shaddadna asrahu wa idza shi'na in muka dama baddalna amsalahum tabdila zamu sake ku Allah yake cewa wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila wannan ayar akwai ayoyin da suke kamantacce ne da ita kamar Allah yake cewa a cikin suratul nisa'i innasha yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi wa kana Allahu 'ala dhalika qadira innasha yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi khalqin jadid wa ya'ti bi khalqin akhar wa kana Allahu 'ala dhalika qadira Allah yake cewa in da sha'in Allah ya ga dama yuzhibukum zai tahiyar da ku ya tahiyar da ku ku kare ayyuhan nasu ya ku mutane wa ya'ti bi akharin Allah ya zo da wasu daban sannan wa kana Allah Allah ya kasance ala zalika akan haka din qadira Allah mai iko ne akan haka Allah ta in da sha'in yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in Allah ya ga dama zai tahiyar da ku ya zo da wasu halitta na daban sannan kuma ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani abu bane wanda yake gagarau a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce inna hadhihi tadhkira kun ga wannan surar da ake karanta da ayoyin nan gargadi ne fa man sha'a duk wanda yaso ittakhadha yariqa ila rabbihi zuwa ga ubangijin shi sabila hanya tafarki tariqan wa maslakan ay man sha'a tada bil qur'an duk wanda yaso ya shirye da alqur'ani ka kama tafarki madaidaici akan bautawa Allah subhanahu wataala sannan kuma wa ma tasha'una ku sani cewa babu wani abin da za ku so illa an yasha Allah sai abin da Allah ya ga dama kar ku gocha wani da kafirci wani yana aikata kaza ya gagari Allah ne a shikin ni inna Allah lalli Allah ya kasance kana ya kasance aliman lalli Allah ya kasance masani ne hakimul mihkima yudkhilu man yasha fi rahmatihi Allah shike shigar da wanda yaso a cikin bayan shi Allah ya sashi a cikin rahaman shi Allah sanya mu a ciki wazzalimina a'adda lahum azaban alima azzalimai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tanadin azaba mai radadi Allah kare mu ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan gobe sai mu tashi farkon suratul qiyama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله